إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 16 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 7 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka fi da suna dandali da kenan cikin wadan Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine darasi na 16 a cikin tafsirin suratu Al-Qasas Allah ubangiji ya sa mu dace amin arama zai karanta mana ci gaban inda mu kwana jiya daga fadin Allah madaukakin sarki qala rabbi inni qataltu minhum nafsan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدع أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
نعم Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bamu labarin wato abin da ya faru da Annabi Musa bayan barowar sa Madiyana akan hanyarsa ta komawa a jiya mun ji yadda aka kwana akan abin da Allah ya ambata na cewa Allah ya ce masa wa an alki asaka ka yadda sandarka فإذا هي فلما رآها تعتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب سي يغا تانا تجوياوا تانا موسي كمر وتا مجيجيا سي يجويا دا بايا الله يجي يا موسى اقبل كداو ولا تخف كركا تسورو انك من الامن كي امنتتشي ني اوجه مؤنبي كي الله يجي مش اسلك يدك في جيبك سنيا هننكا اتشيكيون wayar rigarka ta khuruj bayda min ghayr su'in zai fita da haske ba tare da ciwo ba wadmum ilayka janahaka min ar-rahab sannan kuma ka ainihin kame kuibanyanka da hannayenka saboda tsoro Allah ya ce fadhanika wadannan abubuwan guda biyu burhanani hujjoji ne min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi daga Allah ubangijinka ka je ka nuna wa fir'auna da mutanansa Allah ya ce innahum kanu qauman fasiqin lalle su sun kasance mutane ne fandararru to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu wannan labari har zuwa inda muka kwana akan fadin Allah madaukakin sarki cewa watin ga annabi Musa yana ci gaba da ainihin karban sakonni a wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa qala rabbi inni qataltu minhum nafsan yace annabi Musa ya ce ya Allah inni qataltu minhum nafsan lalle ni na kashe rai a cikin su fa akhafu an yaqtulu to ina jin tsoron kar su ce za su kashe ni wa akhi harunu kuma dan uwana haruna huwa afsahu minni lisani yafi ni fasahar magana fa arsiluhu ma'iya rid'an ka aike shi tare da ni ya zame mini kariya yusaddiquni ya kuma gaskata ni inni akhafu an yukazzibun, ina tsoron kada su ƙaryata ni. Qala, sai Allah ya ce mishi, sanashuddu adaduka bi akhika, za mu ƙarfafi gwiwar ka da ɗan uwan naka, wa naj'alu lakuma sultanan, kuma za mu sanya muku ƙarfin hujja, fala yasiluna ilaykuma, ba za su iya kaiwa gare ku ba, bi ayatina da ayoyinmu, antuma wa man ittaba'akum wa man tabi'akum al-ghalibun, kai Musa da kai da ɗan uwanka Haruna da wanda suka bi ku akan gaskiya, to ku ne za ku yi galaba insha Allah. Wannan daga ayata 33 kenan zuwa ayata 35 a wannan sura. Allah yake ci gaba da ba mu wannan labari. Allah yake cewa wacin qala rabbi inni qataltu minhum nafsa, shi Allah da kanshi yake cewa qala, annabi Musa yace inni qataltu minhum nafsa, na fa kashe rai a cikin su, wato yana tuno wancan bakin dai da ya kashe bisa kuskure, yace fa akhafu an yaqtulu, ina tsoron kada har yanzu suna nan suna jira na ne, domin dama ya fita ne saboda innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu fakhruj inni laka minan nasir, yanzu kuma ya koma maimakon ya koma a boye ije ya shige cikin mutane ba a san da zuwan shi ba, yanzu ya samu aikin in yaje sai ya tafi gaban Fir'auna ya ce ni manzon Allah ne, kaga za a kama shi kenan. Da kai ce ina tsoron Allah, ya Allah ina jin tsoron kada wannan abin ya ja a kashe. Malamai suka ce wannan yana faɗan uzuri ne, ba wai yana nufin ba zai iya aikin ba, amma yana gaya ma Allah ga uzurin da yana fata Allah Maɗaukin Sarki ya ƙarfafe shi a kai, Allah ya kawo mishi mafita. Shi yasa ya ambaci wannan, ba wai yana cewa ne ba zan iya ba, hashahu ya ce ba zan iya ba, sai dai ya so ya bayyana wa Allah alaƙar da ke tsakankanin shi da waɗannan abokan gaba na shi. Al-Imamul Alusi shi kuma yake cewa manufar faɗan wannan shi ne don annabi Musa ya ƙara bayyana irin yadda yake neman tsarin Allah da ƙarfafawa Allah wajen isar da saƙon nan, kar a bashi da dabarar shi, kar a bashi da iyawarsa, yana so ya isar da saƙon ala akmali wajhin mumkin, amma kuma yana da buƙatar ƙarin ta'ayidi daga Allah, da haka yake ambata wannan magana. Sannan ya sake ba da ɗalab ɗin sanadi wanda zai taimaki waccan matsala, sai ya ce wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisan, kuma ya Allah ɗan uwana annabi Haruna ya fi ni zalaƙar zance, ko dai saboda abin da ya faru a can baya da a wannan surar ba ambata ba, cewa lokacin da yana yaro a wata ranar Fir'auna ya taɓa tsinkaye cewa wannan yaron ba gama garin yaro ba ne, ba yaro ne gama gari ba, a ko su ɗabi'u da aka gani da suke nuna cewa yaron nan yana da wani sha'ani a nan gaba. Sai Fir'auna ya ɗauki ɗawainiyar cewa zai mai jarabawa, sai aka ce a kawo dabino da garwashin wuta, ko kuma garwashin wuta da ɓantaren gurasa ko wani abu makamancin haka, aka bashi sai ya ɗauki wutan har ya kai baki. Da wannan abin da ya kai baki shi ne harshen shi ya ƙone, shi sa ya waye gari yana da ainihin wato uqdatan min lisani da yake cewa uqdatan, yana da kamar a gargadar baki ko inina idan yana magana, abinda da yake hana shi ya zance sakakke. Zaka shi ne yake faɗa a nan cewa yana da wannan matsalar a bakinsa, kamar yadda ya faɗa a waje cewa wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli, wani wurin kuma yake cewa wayadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani, yace wani lokaci kirjina yakan yi kunci ina so in faɗa abu sai in kasa, kamar yadda mai ina matsananciya yake samun kanshi, ga magana kirjinsa yana son faɗa amma harshen ya sarki. Wayadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani, sai yace fa arsil ila harun, kamar yadda kuma Fir'auna shi da kansa lokacin da yake goranta masa yana cewa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yudhi, ni na fa alheri ko wannan da yake wulakantacce wanda kuma da ƙarya yake magana. Fir'auna yana goranta masa ya faɗi wannan zancen, da haka annabi Musa ya nemi wannan alfarmar a nan yake cewa arsilhu ma iya rid'al, a cikin shu'ara'i kuma cewa ya kawai fa'arsil ila harun, a aiko annabi Haruna din, a cikin ɗaha kuma yana cewa ne waj'al li waziran min ahli haruna akhi, ka sanya mana mataimaki daga cikin dangina haruna dan uwana. Kamar yadda muka shafa da wannan surorin da makamantan su duk sun zo da kisoshin, kowace sura tana bayyana abinda ya dace da yanayin ta. Kaga a cikin suratu Maryam da yake nan kuma Allah yana lissafa ni'imomin da yayi wa annabawa ne. Wasu daga cikin muhimman ni'imomin da aka yi wasu annabawa, abinda aka ce kawai shine wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya wa ja'alna lahu min rahmatina akhahu haruna wazira. Nan abinda aka ambata kawai abinda Allah ya hukunta, mun kiraye shi, mun kusanto da shi, mun yi magana da shi, sannan mun sanya mai dan uwansa ya zama mataimakin sa. Ba a faɗi wannan talab din nashi ba, ba a faɗi buƙatar sa yi talab din ba. Anan kuma cikin suratu Al-Qasas kaga an faɗi duka biyu. An ya faɗa cewa wa akhi harunu huwa afsahu min lisan fa arsilhu maiya. An abaci duka abubuwa, ya fi ni iya magana, ya Allah ka aiko shi tare da ni. Amma a cikin Shu'ara sai kaga kamar yana cewa ne kawai aiko Haruna shi a kyale shi, to wancan mutlaki ne, sai a yi takayyudin shi da wannan. Can da yace fa arsil ila harun, sai a ƙara da wannan da ke cikin nan fa arsil ila haruna maiya tare da ni, sai mu zama annabawa guda biyu. Ina fata muna gane. To waɗannan duka bayanai ne da Allah maɗauki sarki yake mana game da ainihin abin da ya faru da annabi Musa da wannan lokacin. Shi yasa malamai suke cewa a duniya ba a taɓa ganin wani mutum da ya neman ma ɗan uwan shi wata alfarma da ta kai wannan. Tunda aka yi duniya ba a taɓa ganin wani mutum neman ma ɗan uwansa wata alfarma kamar alfarmar da annabi Musa ya neman wa ɗansa a ɗan uwansa Haruna ba. Dan babu wani da ya taɓa neman wa ɗan uwansa cewa a bashi annabta kuma aka bashi. Da haka salaf suke cewa ma shafa'a ahadun shafa'atan a'azama min shafa'ati Musa li akhihi Haruna. Talaba minallahi an yursilahu fa ajabara. Babu wanda ya taɓa ceton da ya kai ceton da annabi Musa ya wa Haruna. Ya roƙi Allah a bai wa Haruna annabta kuma Allah ya amsa mishi. Hasali ma ababen da Allah ya amsa mishi sai da ya ƙara mishi. Kamar yadda Allah yake cewa qad utita su'laka ya Musa, cikin da Allah ya ce an baka. To da aka zo za mu ji sai an ƙara mishi. Da ya ce afsau, afsau ma'ana mafi fasaha. Yanda shi ma Musa yana da fasaha, amma kuma ya yarda ɗan uwan nashi ya ɗara shi a iya zance da iya tsara magana. Rid'an wato ya zama kariya gare, ya zama abokin kariyata, kamar yadda ya ce wani waja'al li waziran min ahli. Wasu malaman karatu suna karanta da riddan kamar yadda na fi ke karanta, wasu kuma ridan da tashili, ko dai rid'an shi ne asalin kalma daga ar-rida'u. Wasu su karanta shi da riddan da shadda, wasu kuma su karanta da ridan da tashilin shadda ta koma wasali guda ne, duka ana karantawa. Yusaddiquni din nan shi ma kira'ar Asim da Hamza suna karanta shi da yusaddiqu bil raf'i ala al-isti'naf, sai da masaban zance ne kenan. Sauran kuma al-baqun suna karanta shi da yusaddiqni da dauri akan kafun da yusaddiqni, sai da ma jawabu talab da yace arsilhu ma iya rid'an yusaddiqni. Kaga arsilhu talab ne, roko ne. To akwai abin da yake ce ma jawabu talab a larabci yakan zo da jazma, kamar da yace can yace fa arsilhu da dauri. To haka nan masu nan kata shi da yusaddiqni sai ya gasgata ni. Wannan shine qira'at jumhur shi kuma Asim yake karantawa, kamar da Arama ya karanta mana qira'at Asim ce, riwaya Hafsu ya karanta da yusaddiqun. Akwai Ubayy a cikin sahabbai babban al-Rahman nan da Ali ibn Zayd Zainul Abidin, su kuma suna karantawa da yusaddiqun fa arsiluhu ma iya rid'an yusaddiqun, sai kuma ma'anar shi fir'auna din da mutanen shi su gasgata, ba shi annabi Haruna ya gasgata ba. Na fata muna ganewa. Cewa dai inni akhafu an yukadzibun, kaga ya faɗa abu guda biyu. Farko ya faɗi wancan fa akhafu an yaqtulun, sakamakon kisan da nayi musu. Nan kuma inni akhafu an yukadzibun, sakamakon annabi Musa yana da masaniya da tarihi akan yadda kafirai suke da karyata annabawa kuma baya so ya fuskanci wannan karyatawa yana so ne a gaskata shi idan ya kawo sabon Allah Allah cikin hikimar sa da iyawar sa kuma da Allah yake cewa laqad mananna ala Musa wa Harun mun musu baiwa zaka sai Allah ya amsa mishi duka wannan bukatun ya kuma ƙara masa kamar da malamai suke cewa Allah ya amsa mishi kaga abu na biyu da ya roka cewa fa arsilhu ma iya ridi an yusaddiquni sai Allah yake sana shuddu abduka abubaka bi akhika za mu karfafi damtsanka da dan uwanka kaga amsa mishi kenan bukatun shi ta farko da yake cewa ainihin wato yana neman a kasu kashe shi sai Allah ya ce fala yasiluna ilaykuma ba za su kai gare ku ba tsoron da yake na farko fala yasiluna ilaykuma sannan tsoron da yake yi wannan ya wuce sai Allah ya kara mushi da cewa wa naj'alu lakuma sultana za kuma mu kara muku da karfin hujja dan haka Allah ya amsa mai bukatunsa na tsoron kisa da bukatarsa ta amai da dan uwansa annabi sannan kuma ya kara mai da cewa shi ne ke da galaba shi ke da karfi saboda babu shakka yana bukatan karfi din yana bukatan karfin hujja a wannan karawa saboda fir'auna ba karamin kasugumin kafiri bane mara imani sannan kuma ga taurin kan al'umma shi su kansu banu isra'ila dan haka yana bukatan ilimi mai karfi da baiwa mai karfi wajen iya gamsar da waɗannan mutane ma'ana idan mutane masu saukin mu'amala ne to kowa na iya musu wa'azi su amma idan fandararru ne suna buƙatar wani mai wa'azi da ya bunƙasa wanda yake da hikima yake da tarin ilimi yake da juriya sannan zai yi musu wa'azi dan haka banu isra'ila mutane ne masu irin wannan gaddamar mutane ne masu matsalar sha'ani bayan kuma gashi kanshi fir'auna da saboda haka sai Allah madauki sarki ya mushi wannan alƙawarin cewa na Allah kuma sultanan fala yasuna ilaykuma antuma wa tabaukum al-ghalib bi ayatina antuma wa tabaukum al-ghalib wal adab da aka ce shine damtsi nan tsakanin tafukan hannu da gwiwa hannu shi ake cewa al adab ana karanta shi a ce abadu ai fataha guda biyu kamar yadda jumhur suke karantawa ana kuma yin karantawa da uddu uddu da dhamma akan ainu kamar yadda wasu daga cikin makaranta suke karanta shi ana yin karanta kuma a ce abdu da fataha da dauri abinda ake nufi a nan da sana shuddu abubaka bi akhika wato kinaya ce akan kamar a ce sanu qawwika za mu karfafe ka imamu shaukani yana cewa abinda ake nufi a nan sa nu'inuka wa nuqawwika za mu karfafe ka kuma za mu taimake ka za mu baka taimako kamar da Allah yake cewa waje wama kuntu muttakhidhal mudillina afda a cikin kafi ni ba zan riki masu batarwa su zama mataimaka na ba Allah ya ce wa naj'al lakuma sultana mu za mu sanya muku hujja da karfi fala yasluna ilaykuma ba za su kawo inda kake ba ta cutar wasu ba za su kawo inda kake ba ta wajen karfin hujja bi ayatina ta hanyar mu'jizozin nan da muka baka wanda aka ce fadhalika burhanani wasu kuma suka ce a wannan bi ayatina din nan muta'alliqu ne bi mahzufin taqdiruhu a tamna'ani minhum bi ayati za ku tsira daga cutar wasu da ayoyin hukuma idhhaba bi ayatina ku tafi da ayoyin ko kuma suka ce bi ayatina ba ne na kasa Allah na cewa ne na rantse da ayoyina antuma wa umanta ba kuma algalib duk wannan fasarorin malamai suka yi su malamin ya ci gaba da cewa wato Allah ya ci gaba da cewa antuma ban ta ba kuma algalibuna wasu malaman nahu suna ganin anan akwai takadimi da ta'khiri cewa yadda maganar yake antuma umanitta ba'akumal ghalibuna bi ayatin da ku da wanda suka bi ku ku ne za ku ci nasara ta hanyar ayoyin kamar da Allah ya fara cikin shu'ara'i cewa qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un ku tafi da ayoyin Musa Allah muna nan muna jin ku a cikin dan kuma Allah ya ce inni innani ma'akuma asma'u wa kaga Allah ya ba su duk iyakar kariyar da suke bukata Allah ya musu alƙawarin ga hujja nan ya musu alƙawarin zai kare su ya musu alƙawarin ba za a ci galaba akan su ba ya musu alƙawarin kuma ina nan tare da ku ina ji ina gani da haka suka samu ƙwarin gwiwa Annabi Musa a lokacin ya samu ƙwarin gwiwa ya tawaye goye aya ya tana da ya sanar da ainihin dan uwansa cewa ga halin da yake ciki su tafi wazi to wannan aya ita ma kamar ayoyin da suka gabata da kuma wanda suke tafe suna dauke da fa'idoji masu yawa daga cikin fa'idar shine akwai nuna gaskiyar da Annabi Musa yake tare da ita tunda muke bin tarihin sa dinnan mun same shi mai gaskiya da ya je gun wancan sarkin nasa falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasas ya bashi labarin duk abin da ya faru da ya alƙawarin aiki da zai yi na shekaru bai karya wannan alƙawarin sai da ya cika wa'adinsa nan ma da ya zo wurin Allah madaukakin sarki ji ba irin gaskiyar da ya faɗa Allah ya fi shi sani amma da haka yake cewa inni qataltu minhum nafsan na yi kisan kai sannan kuma wannan yana nuna nagartar zuciyar Annabi Musa ji ba irin yadda kawai yayi inviting yayi requesting cewa a bai wa dan uwansa Annabta subhanallah wace irin lafiyar zuciya wannan bawa yake da ita da haka zaka ga a duk al'amuran Annabi Musa ya kasance mutum ne mai gaskiya mutum ne mai taimako mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai dattaku da amana in ka kalli duka gabobin da muka yi taji tun daga ababen da suka faru na taimakon wannan bakin da yayi da inda ya taimaki waɗannan ƴan mata da alaƙar shi da mahaifinsu da duk abubuwan da yayi zaka same shi mutum ne mai gaskiya mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai dattaku saboda haka baya jin wata hassada ko wata kiyayya ko wata gaba wanda zai ce bari shi kadai ya kadaici da wannan falalar wato shi ba irin ƴan uwan Annabi Yusufa bane da kawai suka kalli abin da ke faruwa na tsarin Allah wanda Allah ne yake sa wani da ya fi soyuwa a zuciyar mahaifi fiye da wani dan ba yin mahaifin bane amma da haka suka ce da Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba ya za a yi Allah ya za a yi astaghfirullah ya za a yi babanmu ya fi son Yusuf fiye da mu bayan mu muka fi yawa suka ce babanmu yana kan bata mu bayyana ba sai anan ba suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qawmin salih shi annab musa ba irin wancan dan gidan adamu din ne falamma qarraba qurbanan go qala la aqtulannaka tuqbila min adima wa lam taqabbal min al-akhir qala la aqtulannaka in qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadima wa lam taqabbal min al-akhir qala la aqtulannaka dan gidan annabi adam wanda ya fara kisa saboda sun yi wani aikin lada an karbi dan uwan shi ba an shira shi ba hasada ta taso mai kawai yace wallahi sai in kashe kuma sai da ya kashe shi amma shi annabi Musa nema yake su tarayya da dan uwansa a cikin falalar annabta babu shakka wannan yana nuna kyakkyawar zuciyarsa kuma yana nuna mana yadda Allah ya bashi inaya Allah ya bashi kulawa da ya kasance mutumin kirki da kyakkyawar zuciya da kyakkyawan manufa sai Allah ya kare shi Allah ya kare shi daga kisa tun farko tun yana karami Allah ya kare shi daga kisan banu Isra'ila kibtawa san da ya musu wannan laifi Allah ya kare shi a cikin tafiyar shi ta tsawon kwanaki da ya a cikin wannan sahara bai halaka ba bai samu ta matsala ba Allah ya bashi falala ta annabta sannan kuma Allah ya kare shi daga sharrin Fir'aun bara ya bashi annabta da kan kana neman taimakon Allah inayar Allah to ka zama kai kokari ka zama ka da kyakkyawar zuciya ka zama zuciyarka mai kyau ce sai Allah ya baka inaya sannan yana nuna Annabi Musa yana koya mana tabbatar da falala ga masu ita ya yarda cewa dan uwan shi ya fi shi fasaha bai boye ba saboda kan kasan wani wanda ya fika nagarta ko ya fika ilimi kar ka ki fadan falalarsa ko arziki ko duk wata falala da Allah ya ma wani kada zuciyarka ta kasa ambatar falalan masu falala wannan ba zai rage falalarka ba kaga duk da wannan itirafin da yayi Annabi Musa a cikin lissafin annabawa ya fi Annabi Haruna ɗaukaka kuma shi Annabi Musa yana cikin ulul azmi na rusul shi ko Annabi Haruna a matsayin kamar da ya faɗa ne waziran min ahad mataimaki ne gare shi saboda haka mu koyi a bayyana falalan masu falala ba tare da musu hasada ko bakin ciki ba. Sannan wannan yana nuna cewa mai wa'azi ko mai karantawa ko mai da'awa yana buƙatar mataimaka. Yadda Annabi Musa ɗin ne ma Allah ya bashi mataimaki. Kamar yadda zamu ci game da Annabi Shu'aibu da Allah yake ba da labari cewa kabirai suka ce walaula rahatuka la rajamnaka wama anta alaina bi'aziz. Ce wallahi Allah ya soka. Wadan kana da dangi da mabiya da almajirai ba da mun dinga jefe ka wallahi. Baka da wani mutunci a idanu. Saboda idan mutum yana wa'azi yana buƙatar mataimaka, ɗalibai, abokan aiki da sauran wanda za su taya shi wannan aiki na karantawa. Haka kuma kenan mai wa'azi da mai karantawa yana buƙatar fasahar magana. Yana buƙatar ya zama ya iya magana, ya iya zaɓen kalmomin da zai faɗa, ya san inda ya kamata ya magana mai zafi, ya san inda ya kamata ya yi mai sanyi, ya san inda ya kamata ya kausasa, ya san inda ya kamata ya ba hankali. Domin shi fasaha shine aje kowace kalma da kowace magana inda ya dace. A cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah yana cewa inna min al-bayani la sihra. Lalle a cikin iya zance akwai wani abu wanda ke rinjaye zukatan jama'a. Kaga shi Annabi Musa nan fatan shi ya za a yi a karbi sabon Allah din. Da haka yake ta musakon shi yace fa akhafu an yukadzibun. Yana jin tsoron a ƙaryata. Sannan yana buƙatar mataimaka wanda za su taya shi. Da gaske mataimakan yana buƙatar mutum da ya iya magana. Da haka za mu lura cewa wato shi ne wa'azi ya yi ƙoƙari ya fahimci ya zai gabatar da saƙon Allah don a gaskata. Shi yasa sayyidina Ali yake faɗan kalmar shi mashahuri yake cewa khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ku yi magana da mutane a bisa gwargwadon hankalinsu. Kar ku sa su dinga ƙaryata Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. In ka je kai mutane magana tafi ƙarfin hankalinsu, ta saba wa hankalinsu, akwai tendency su ƙaryata saƙon Allah. Kaga kai baka ci riba ba, kai mai wa'azi. Mai wa'azi ya zama gayarsa ba wai yayi ta more ya ba mutane haushi ya harzuka su ko ya kirkira wa kanshi abokan gaba ba, a'a manufarsa a karɓi saƙon Allah. Domin mai tallare shi kamar mai sayar da kaya ne, manufarsa wato kayan ya promoting ɗin su a saya, mutane su amince da tallar da yake su saya. To ya kamata masu wa'azi da masu karantawa su fahimci wannan. Amma akwai mutanen da su tunaninsu suna wa'azi kawai su yi ta more, dama sun riga sun lissafa suwa ne da suwa ne da suwa ne makiyana ne. Saboda haka kawai bari ni ma na bi su da kiyayya. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yi wa'azin shi, annabawa ba haka, turanabawa ba haka suka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Ta'ifa suka jefe shi suka kore shi suka aibata shi. Aka zo aka ce in ka yarda, mala'ika ya zo ya ce Allah ya ce in ka yarda a kifar da su kawai gaba ɗaya. Shikenan an shafa labarin garin Ta'ifa sai dai tarihi. Ya ce a bar su, in ba su yi imani ba ƴaƴansu za su yi imani. Haka duk irin bala'in da mutanen Makka suka kunsa mai, da ya ci su da yaƙi, da ya ce, duk wanda ya shiga Abu Sufyana ya tsira, duk wanda ya shiga Ka'aba ya tsira. Suka taru suka ya ce me kuke tsammanin zan aikata muku? Suka ce ai kai mutumin kirki ne, ɗan manyan mutane, mai hankali, mai dattaku da haƙuri, ba mu san ka ɗaukar fansa ba. Kawai mu mishe ce to shikenan ku je na yafe mu. Duk sai suka musulunta. Har Turawa masu rubutu a kan tarihi suna jinjina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan wannan, cewa ba a taɓa ganin mutum mai ahuwa irin wannan. Sakamakon haka sai kowa ya musulunta. So kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cin ribarsa shine a ce al'ummar shi duka ta tsira, duka an musulunta an tsira, cin ribarsa kenan, ba a ce wasu sun halaka ba. To ka duba yadda shedan ya labbasa ma wasu mutane masu wa'azi waɗanda su tunaninsu kawai su harzuka mutane, su fusata su, su ba su haushi mutanen su ƙara nesa da gaskiya. To wannan talbisi ne na Iblis, ba tafarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Tafarkin manzon Allah shine ƙoƙarin yi wa gaskiyar nan kyakkyawan packaging da zai sa a karɓe ta, ƙoƙarin bayyana wa mutane alfanunta don su gani su karɓa, ƙoƙarin cire musu duk wata shubha da duk wani abu da ya tsaya musu a zuciya saboda su karɓi gaskiya. Wannan shine ya kamata ya zama uslubin mai wa'azi, kamar yadda Annabi Musa ya yi. Karin manta muna faɗin cewa Annabi Musa wa'azinsa da da'awarsa tana da kama da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta a wannan bugiran Jibril da Annabi ta zo mishi babu shiri, haka ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma babu shiri.
babu wani shiri haka kawai yana zuwa malaika ya kama shi ya matse shi ya matse shi ya matse shi yace mishi ika to haka shi annabi Musa nan yana zuwa kawai yace an ce mishi ni ne Allah ubangijinka zan aike ka gun Fir'auna Fir'auna nan shine mutumin da Musa ke matukar tsoron sa so wannan kamar take da ta ba mu dama mu ta ganin yaya zamu ci moriyar irin uslubin da ya amfani da shi sannan wannan yana nuna cewa taimakon da Allah yake baiwa masu wa'azi da masu karantarwa da nasarar da za su iya samu to falalata na komawa ne ga Allah ba ga iyawarsa ko ga kai wa'azi ana ta fahimta Allah ya sa mutane suna ta aiki da karatunka suna bin fatawoyinka to karka rudu ka dauka iyawarci ko dabaraka ko karfin iliminka ko fasahaka a yin Allah ne kuma da annabi ba mu labari cewa ni ne zan kare ku yace wa annabi Musa fala yasiluna ilaykum ba za su kawo gare ku antuma wa man tabi'akumul ghalibuna ku za ku yi nasara Allah ne yake ba su da nasara ba iyawarka ba saboda ku ka samu nasara a wani abu na wa'azi ko karantawa to kamar da al'amarin ga Allah shike da bada nasara sannan wannan aya haida ta nuna mana cewa idan mutum ya samu wani alkhairi yana daga cikin mustahabbi ya tarayya da ƴan uwansa na kusa a cikin alkhairin bayan da Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa andir ashiratakal aqrabi ka fara yin wa'azi ga makusantarka in ka samu alkhairin dukiya alkhairin ilimi alkhairin sarauta alkhairin duk wata daukaka wanda ya kamata su fara cin moriyar wannan alkhairin sune aqrabun nasi ilaika kar ka zama inuwar giginya annabi Musa bai tunanin wani can nesa ba sai dai fara tunanin dan uwansa wa akhi harun huwa afsau min lisani kalaka duk sanda ka samu alkhairi ya kai dan uwa musulmi to ka fara tunanin ƴan uwanka makusanta su mora alkhairin nan kafin wasu na nesa su mora saboda suna da haƙi na musamman akan ka har ila yau daga cikin wannan aya akwai bayani akan sunna Allah game da yadda yake taimakon annabawansa Allah ya riga ya tsara cewa zai taimaki annabawa da manzanninsa akan isar da sakonsa kuma inda ya ambata a wurare daban-daban kuma a cikin Saffat fadin Allah madaukakin sarki wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalina innahum lahumul mansuruna wa inna jundana lahumul ghalib Allah ya ce mun riga mun zartar da kaddaranmu game da bayinmu da muke aiko su cewa innahum lallai su man annabawa lahumul mansurun su zamu taimaka wa inna jundana lahumul ghalib duk inda sojin Allah suke su zasu ci nasara haka nan a wani waje cikin suratul mujadala Allah yana cewa kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya kaddarta cewa ni da annabawa da manzina mu zamu nasara Allah ya ce inna Allaha laqawiyyun aziz haka nan Allah ya sake cewa wala qad kudzibat rusulun min qablika yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika an karyata annabawa gabaninka ya suka yi sai Allah yace fasabaru sai suka yi hakuri alama kudzibu suka yi hakuri da irin karyatawa da aka yi musu da cin mutuncin da aka musu Allah yace wa udhu an cutar da su hatta atahum nasru sun ci gaba da hakuri har taimakonmu ya zo gare su wani lokaci annabawa da su da mabiyansu sukan sha wahala har su ɗauka kamar da Allah yake cewa hatta ya kula rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullahi har su ga kamar nasarar mata an jira su ce wai yaushe Allah ne ya taimake mu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku yi hakuri wanda suka gabace ku akan dauki zarto a yanka tsakiyar kan mutum har a tike tsakankanin kafafunsa guda biyu ba zai rinta ba ba su fasa addini saboda haka Allah ne ya riga ya alkawari cewa sai ya taimaki wato gaskiyarsa sai ya taimaki ƴan sakonsa sai ya taimaki annabawansa a cikin anbiya Allah yana cewa wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarithuha ibadi as-salihun hakika mun rubuta a cikin littafin mu na littafar na rubutu inji Allah min ba'di dhikri bayan an bato cewa annal arda yarithuha ibadi as-salihun haka nan Allah ya saki alƙawari yake cewa inna lanansuru rusulana lallai mu wallahi sai mun taimaki annabawanmu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad a nan duniya da kuma ran da za a yi komai a gaban kowa Allah ka tsare mu irin waɗannan dai suna nan da yawa a cikin ayoyin Allah sai Allah ya ce mene falan ma jaa Musa falan da za'a Musa
falan ma jaa Musa bi ayatina qalu ma hada illa sihrun وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
الله يقول فلما جاءهم موسى بآياتنا هكذا يقول باب بينات فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات فكرنت بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأول الله يقول فلما جاءهم موسى بآياتنا إذا النبي موسى يرجع جمع وننجانا وعند الله يا جمع شري يا تهو أن الله كايا ذو هيا إسد سبوا الله قال نبي هارونا شو الله يا أيكم مني دكاي لكن كنوا دام جوكم فرعون مشواز نني يقولي نحركوا ده سيسباري مواز الله يقول فلما جاءهم موسى بآياتنا to yayin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin bayyinatin wanda suke ga sunan karatu ne dalla dalla qalu sai suka ce ma hadha illa sihrun muftara ai wannan ba komai bane illa sihiri da aka kirkire shi wa ma samina bi hadha fi aba'ina al-awwali mu da dai bamu taba jin labarin irin wannan abinda ka zo da shi na cewa Allah daya ne a bauta masa bamu taba jin wannan a cikin iyayenmu na farko ba wannan shi ayati 36 ke ci gaba da bayani akan wani sabon babi a tarihi nan Musa ya gama tafiyar ya iso garin Misra kuma gashi ya zo gaban Fir'auna da jama'arsa har ya musu wa'azi Allah ya ce falamma jaa hum bi ayati yayin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin su waye hum din wato Fir'auna wa mala'u shi da jama'arsa ayatina ma'ana dalilan nan da aka bashi da hujjojin da aka bashi da mu'jizar da aka bashi sai suka cewa annabi Musa wannan abin da ka buri shi hadha alladhi jita bihi in huwa illa sayr wannan ai ba kamai bane illa bokanci muftaran bi ma'ana mufta'alun wa masnu'un zama akai aka kirkire shi doctrine din sa akai an tsaya an tsara shi ne kawai dan wannan manufa wato abu ne tsararre amrun ne dubbira dilailin ai mu zaka gaya ma wannan sabon zance ka je kai ka shiryo kidayyaka ka zo zaka yi kaza a wannan waje shine haske mishi wani goro cewa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-ghawin kai ne zaka yi wa'azi nan aka tsinto ka aka rene ka har ka girma ka zo kai wannan abinda kai na kisa ka gudu yanzu ka zo ka ce mana Allah ya aiko ka ba za mu ji ba dama wannan shine abin da ya tsammanta daga wannan kafiran ile kuwa abin da ya faru kenan sannan suka ce bayan nan ma suka ce wa ma sami'na bi hadha kai da dai ma wannan abin da kake faɗa ai sabon abu ne sabon addini ne ba a taba jin shi ba fiya bayin al-awwalina eh suka ce sam ba a taba jin bayani akan bauta Allah shi kadai babu shirka ba a taba jin sako cewa ga wani wanda Allah ya aika cikin mutane ba taba jin wannan suka ce san ba su san wannan shine a dabi'ar kafirai wannan ayar da kisa mun take gwada mana shine wannan dabi'a ta kafirai daga cikin dabi'un nasu na farko kafin nan mu sani wannan yana nuna cewa addinin Allah yana ginuwa ne akan hujja kaga yace bi ayatina falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat nan Musa ya je ne da ayoyi ba ya je ne da surutu da analysis da misalai da wani zance na ra'ayin shi ko wata bid'a da kirkiro ba wato shi addini ana yin shi ne da abin da Allah ya ce da abin da annabawan da Allah ya aiko suka ce sai ka aje ra'ayinka a gefe ka aje tunaninka ka aje experience ɗinka ka aje duk wani abu wanda ba Allah ne ya aiko ba a yi addinin shi kar ka fara tuhuma addini da cewa to me yasa za a ce kaza ai da kaza dai aka ce addinin Allah ana yin shi ne da hujjoji shi zaka ji ya ce ayatun bayyinati a can baya kuma yace fadhalika burhanani min rabbik ayoyi ne da aka aiko shi ba a barshi ya je yayi da ra'ayinsa ba. Allah da ya aiko annabawa bai basu su je su yi da ra'ayinsu ba, sai ya ce ga abin da nake so yi, ga abin da nake so yi, su ma nasu bi. Sai aka magana wannan jama'a, duk inda addinin musulunci yake yake ka fahimci karantawarsa shine abin da Allah ya aiko ya ce a fara. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ya tabbata daga gare shi shine shine addinin musulunci. To abinda muka fara faɗa na sunnar kafirai game da mu'amalarsu da annabawa shine na farko daga cikin sunna da ta shahara a cikin kafirai shine cewa saƙon Allah bokanci. Ayyana saƙon Allah da cewa bokanci ne, to wannan yana daga cikin sunnonin kafirai sanannu. Kamar da Allah ya bada labari, wa kadhalika ma atalladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnunun. Sai Allah ya ce mene, atawasaw bi bal hum qaumun fahu. Allah ya ce wa kadhalika, irin haka yadda ka ji, ma atalladhina min qablihim min rasulin, babu wasu kafirai da wani annabi ya taɓa zuwa gare su, illa qalu, face sai sun ce sahirun, ai bukani, aw majnun, ko su ce mahaukaci. Allah ya ce atawasaw bihi, wai shin kafirai suna barwa junansu gadan wannan tunanin ne? Ma'ana duk wasu kafirai idan sun gama kafircinsu kafin su mutu suna wa ƴaƴansu wasiya ne cewa to duk ran da wani ya zo ce Allah ne ya aiko shi, ku ce mahaukaci ne, ku ce bokani, su ma su zo su faɗa haka, su ma kafin su mutu su ba ƴaƴansu wannan gadan. Allah ya ce atawasaw bihi, kamar ka ce kafirai na ko'ina duniya sun wa juna wasiya da wannan kafirci. Allah ya ce ba haka ba ne, bal hum qaumun tahu, su dai mutane ne kawai masu wuce iyaka, ɗagawa ce. A wani waje haka Allah ya sake cewa, yana ba da hikaya game da wani cikin Quraishawa. Allah ya ce mutumin ya ce, faƙala in haza illa sihirun yu'sar, in haza illa qaulul bashar, wannan kafiri da ya ji magana Allah ya ji ta ratsa shi ya rasa yadda zai yi, sai ce in haza illa sihirun yu'sar, ƙarya ne, bokanci ne wallahi, saboda ya rasa hujja da zai kawo ya iya ƙaryata magana. Ya ce in haza illa qaulul bashar, wannan zancen mutane. Lokacin da Quraishawa suka turo Suhail ɗan Amr ya zo ya ji zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya zo ya ji ya ji ya ji, suna takama da shi a cikin fusaha da ya koma. A wata riwaya aka ce ranar ya kasa ma zuwa majalisar da ake zama, sai da ya je gida ya yi baccin gajiya da baccin tunani tukunna. Gari ya waye ya taho, aka gadi aka gan shi cikin irin mutasharridu dhihin, kamar alama akwai abin da ke damun shi. Suka ce ma bika ya Suhail, wai me matsalarka? Da ya zauna ya shiru ya ce wannan mutumin, wannan mutumin, wato yana nufin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ce in dai ba da gaske yake Allah ne ya yi kushe ba, tsakanin sama da ƙasa ba boka yin shi. Haka wannan mata ita ma ta faɗa, ko mai ruwan nan. Da annabi ya ce aje a neman ruwa a kan hanya, aka tafi aka je ana neman ruwa, aka ganta ta ɗebo ruwa, aka zo ta gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mata kyauta, aka anshiro, aka amfani da shi, ta je ƙauyensa, haka take cewa mutumin nan in dai ba da gaske yake Allah ya aiko shi ba, fa ma tata ajimu sama'i a alama bis sihiri wal kuhanati min. Saboda abinda aka riga aka yada musu kin, an yada musu cewa ai boka ne, ai dan sihiri, abinda kawai suka iya faɗi kenan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, boka dan sihiri. Haka Allah yake cewa wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allah ya sake cewa kuma fa qala in hadha illa sihrun yu'sar, in hadha illa qaulul bashar. Allah ya ce sa usdihi saqar. Haka fadan Allah, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Az-zalimai, ma'ana kafirai, suka ce ba wanda kuke bi din nan ba kowa bane, face wani mutum da Allah da aka riga aka mai aka sirrice shi, sai ai mashur ne. Da haka Allah da ya yana bayani akan kafir yake cewa tashabahat qulubuhum, zukatansu sun yi kama da juna. To din da kafirai suke haka, zaka ga suna da wannan kama da juna wajen ƙaryata gaskiya da yi mata irin wannan baƙin fentin. Sunna ta gaba ta kafirai da ayanin take nuna mana ita ce sunnar cewa ai ba taɓa jin wannan ba, ba mu ga iyayen da kakanninmu suna yi wannan ma sunnar kafirai ce ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali a wanda Allah yake cewa a wani waje da Allah yake cewa a suna cewa ne suna cewa ma alfaina alaihi aba'a ba mu samu iyayenmu akan shi ba balla tabi ma alfaina alaihi aba'ana a zamu bi abinda muka samu iyayenmu ne akai haka suke fada haka da Allah ya ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma inna ala asarihim muqtad qala awalam jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafir haka Allah yake bada labari a cikin dabi'ar kafirai da suke cewa Allah ya ce kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir ba mu taba aiko wani manzo ga wata alƙarya gabanin ka ba illa qala mutrafuha ba ce manyan garin masu fada aji sai sun ce inna wajadna aba'ana ala umma sai a mu mun tashi mun ga iyayen mu ga abin da suke wa inna ala asarihim muqtad mu kuma su muke bi Allah yake sai annabin ya ce musu qala awalam jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum yanzu nan wannan ita ce amsa ku ko da a ce na kawo muku abin da yafi na iyayenku shiriya sai sai qalu inna bima ustu bihi kafir ja mu ba mu kuma me mu ba za mu ba ba su so ma a kwatanta a ji da nasu da na annabawan da na iyayensu wanne yafi kawai su dai sun riga sun ƙaryata ba za su bi ba wannan ita ce sunnar kafirai kuma duk wanda yake irin wannan to ya sani yana bin tafarkin kafirin farko ne wanda duk abin da yaji sabo na karatu ko na sunna ko na addini ko na tauhidi amsa shi kawai shine ko mu san da wannan ba bamu taba ji ba bamu taba gani ba to idan zaka taba ji zaka taba gani kai ba malami ne bincike ba kai ba masani ba kai ba dalibin ilimi ba kai kawai kana rayuwarka in ya ilaha ya tura duniya na mutu wa nahaya kuma yulikuna illa da kai kawai abincin da kake nema din da aka ganka kawai me kake nema abinci neman abinci kawai shine damuwarka ka ci ka sha kai sutura kai aure ka gina gida ka shiga ka fita kawai damuwarka kenan to a ina za ka ji ilimi za ka dole ko kullum ka ji an faɗa abu sabo to kafin ka ƙaryata tsaya ka kalla meye matsayin shi kar ka zama ɗan awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum ina fata muna gane yanzu ba mutumin da ba ɗalibin ilimi ba ba mai karatu ba ba malami ba ba mai zama a cikin masu karatu ba ba mai bincike ba ba masani ba kai gama garin mutum ne kawai ai dole in ka shiga cikin wasu mutane ka ji abin da baka sani ba a wajen su idan kai ba dan siyasa bane ka shiga cikin yan siyasa zaka ji sabon magana a wurin su idan kai ba dan boko bane ka shiga cikin yan boko zaka ji abin da baka sani ba a wurin su idan kana namiji ka shiga cikin taron mata zaka ji abin da baka saba gani ba a cikin su ko da ka dinga cewa go mu san wannan ba idan ma an san ba ku san shi ba abin da ake fata shine ku imani in gaskiya ne in kai koma su tu shu'ara zaka ga labarin annabi Ibrahim da al'ummarsa wannan abin shine jigon rigimar su wato alaihim naba'a Ibrahim iqala li abihi wa qaumihi ma za ta'budu qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifina annabi Ibrahim da ya gaisa mutanen shi da baban shi da ya ce musu me kuke bautawa suka ce muna bautar gumaka ne kuma a gaban su muke kwana a gaban su muke tashi sai yace kala yace musu hal yasma'unakum suna jin ku ne iz tad'una idan kun kira su aw yanfa'unakum aw yadurrun ko suna iya amfana ko su cutar da ku suka ce a kalu bal suka ce duk ba wannan fa me suka ce inna wajanna aba'ana kadhalika yaf'aluna abinda muka tashi muga ana yi ne hukunna zuriyatan min ba'di awlaji muka mun ga ana yi ne zaka kuma shi zani inna wajadna ba'ana kadhalika yaf'alun sai yace laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin lalle da ku da iyayenku kun kasance a cikin bata mabayyaniya so da haka jama'a mu kiyaye wannan ban taba ji ba ko ban sani ba ba hujja bace hujja shine menene maganar da aka faɗa me ingancinta a bibi ingancinta mu gane wannan ban sani ba ko ban taba ji a gun malami na ba hujja bace ba hujja bace ta ilimi hujja ce ta kafirai sannan iyayenmu ba sa yi ko mu ga ana yi a garin Bashar ba hujja bane, da a ce iyayenku annabawa ne ko iyayenku sahabbai ne ko iyayenku malamai ne, sai ya zama hujja. Kaga idan annabawa ne, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Fatima ta cire kayanta na umara, sai da ne ya ce me yasa kika yi haka, tace amara ni abi babana ne ce dan babanta annabi. Sahabbai da suka tashi da suka taso tare da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ƴaƴansu suna koyi da su akan abubuwa da yawa saboda sahabbai ne su, hujja ne su. Haka nan malamai wanda suke na sunna ana koyi da su, kamar yadda mai alal yake cewa wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma mutanen garinmu, mutanen garinku, mutanen anguwa, kabila, dangi, ƴan uwa, yaranku, wannan su ba hujja bane addini. Daka abinda suke yi bai zama hujja ba, abinda ba sa yi bai zama ba addini ba. Karka ce karka sake ka saba da fadin wannan magana cewa mu ba mu gana yin wannan a kungiyar mu ko a masallacin mu ko a anguwar mu ko a garin mu, duk ba a yin wannan. Daka ba za mu yi ba, a'a, abu sawun maganar menene matsayinta a shar'ance, menene abinda yake cikin ta addinance, to wannan shi ne determining a karbe ta ko ka a karbe ta. Wannan hujjoji ne irin na kafirai, kamar yadda in kai istikra'in alqur'ani zaka gansu da yawa. To mu ko musulmi da gaskiya abinda aka umarce mu da shi akwai guje ma hanyar kafirai. Akan haka Ibn Taymiya hal tafiye musamman shine iktida'us siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jayy, guje ma dabi'arsu da halayensu da al'adunsu da addininsu da take-takensu, kai hatta irin sutura da suke sakawa, wanda in ka saka za ka kai kama da su, shara ta ce ka guje mutu. So da haka jama'a mu kiyaye wannan, na san kana yawan zuwa bakunan mu unconsciously muna yawan amfani da irin wannan kalmomi da irin wannan magana cewa ai ba a taba jin kaza ba, ma sami'na bi hadha, ba mu taba ji ba, yau ka taba ji. Ya rage a ina magana take, a ina magana take. Yanzu Qur'ani da yake hannun kowa kullum ake karantawa, abu nawa ne yake cikin sa wanda kai da kama iya karantawa ko ka haddace ko ke karanta da shi? Za a karanta ta ne sai ka baka taba ji, ka ji wani abu kamar ashe dama haka ne, wannan ba Qur'ani kenan da ke hannun kowa. Sai na kuma ga littafan hadisai da tafan fiqhu da tafan tauhidi da sauran tafan musulunci wanda ba a hannun kowa suke ba, suna hannun tsirarin mutane, kuma tsirarin ma ba kowa ke karantawa ba. Masu karantawa kuma ba duk abin da suka karanta suke zuwa su faɗa sai sun karanta. So da karka dauki wannan dabi'a ta cewa duk abin da baka taba ji ba ba za ka yadda ba, a ka dinga tantance menene abin da yake da hujja sai ka yadda, abin da bai da hujja dama wurgi za a yi. Ko mu gane ka'idar hujja kamar da muka ambata, hujja shine Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, malaman musulunci cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu sun fassara kaza, to wannan shine hujja. Kuma duk malamin da ke karantawa a kiyaye wannan, in yana da hujja to baya bari a bi shi bashinta. In ya faɗi magana to ba sai kun ce algawa ta malam ba mu hujja ba zai ba ku, in ka ji bai bada hujja ba to alamar bai da ita ne. Amma duk malamin da ke da hujja zai jira sai an ce ga hujja, da ya faɗi magana shi da kansa ce saboda Allah ya ce kaza, saboda Annabi ya ce kaza. A karantarwa ne, a huduba ne, a mujadala ne, ko a ina ne, duk malamin da ke da hujja baya wasa da ita, kuma ita ce ƙarfinsa. In ka ji malami na magana kawai ya zama iya zance ne kawai nashi da kwatance da wasu sharhohi da ta'aliqat, to wannan magana shi ce da ya daidaita. Ya rage in ka yadda irin takabi, baka yadda kana yaba mushi kayansa. Amma malamin da ke da hujja bai numfasawa sai ya faɗe ta. Allah ubangiji ya zari. Wannan kenan, wannan suna daga cikin wato muhimman darussa da ke cikin wannan aya, bayani akan sunnar kafirai game da ƙaryata gaskiya ta hanyar cewa ba su taɓa ji ba, da kuma ta hanyar cewa su da iyayensu ba haka suke yi ba. Wannan dai a cikin addini ne, mu san da cewa ba hujja ba ce, ba kuma abin karɓe ba ce. Saboda yadda lokaci ya ƙure, ina ganin bari mu saurara a nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu tashi daga ainihin wato aya da ke biye, ita ce aya ta 37, inda za mu ci gaba da tattaunawa a fadar Fir'auna tsakanin shi da annabawan Allah, Annabi Musa da Haruna alayhi wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.